Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraicin yau Alhamis 2 ga watan Afrilun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Hadiza da muhimman kanin labarai.
To Aisha, yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka ya haura 5,000, magajin garin Los Angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi girma a ƙasar da su riƙa sanya abin rufe fuska idan za su fita cikin jama'a. Sannan kuma fatan da ƙasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cek, yayin da annobar da ta addaba duniya ke ɗauka wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Daga ƙarshe kuma babban janar ɗin soja Amurka a Koriya ta Kudu ya ce bai yarda da ikirarin Koriya ta Arewa na cewa ba su da coronavirus ba.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu kuma za a ji cewa a yayin da cutar COVID-19 take daɗa yaɗuwa a Nijar, ko wasu matakai gwamnatin na Nijar ke ɗauka don daƙile yaɗuwar cutar? Sannan za a ji irin matakin da gwamnatin jihar Bauchi ke shirin ɗauka don tabbatar da cewa mutane sun mutunta dokar hana yawo da aka sanya da nufin hana yaɗuwar cutar coronavirus. A yau Alhamis kamar kullum, Aisha Tisle za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda ta shirya kuma za ta gabatar. Kana za ku ji wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, bari mu ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. A yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka ya haura 5,000, magajin garin Los Angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi girma a ƙasar da su riƙa sanya abin rufe fuska idan za su fita cikin jama'a. Magajin garin Eric Garcetti ya ce ba lallai sai mutane sun yi amfani da abin rufe fuska irin na likitoci ba da ake ƙarancinsa, amma ya ce amfani da kyalle don rufe fuska zai taimaka wajen rage yaduwar cutar. Har yanzu dai jami'an kiwon lafiya na Amurka ba su ba da shawarar mutane su sanya abin rufe fuska ba. Garcetti ya kuma ce sanya abin rufe fuska ba ya zama nufi ne ma mutane su fita barkatai ba, ya kamata su zauna gida sai da in ya zama dole domin wasu muhimman ayyuka kamar sayan abinci. Fatan da ƙasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cek, yayin da annobar da ta addaba duniya ke ɗaukar wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga ƙasashen yammaci ya tilasta wa kamfanoninsu da dama su ci gaba da kasancewa a rufe, sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci. Masu sharhi sun ce hakan na iya haifar da ci gaba da rufe masana'antu a nan gaba, da kuma adadin waɗanda suka kammala karatun jami'a 9 million za su shiga fafatukan neman aiki a ƙasar China a wannan bazara. Babban janar ɗin sojin Amurka Koriya ta Kudu ya ce bai yarda da ikirarin Koriya ta Arewa na cewa ba su da coronavirus ba. Zan iya faɗa muku cewar wannan dawar ba zai iya yiwu ba bisa dukkan abubuwan da muke ji kuma muke gani, General Robert Abrams ya faɗa wa muryar Amurka da gidan talabijin na CNN a wata tattaunawar haɗin gwiwa da suka yi a yau Alhamis. Koriya ta Arewa ta sha nanatawa cewa tana da kariyar kamuwa daga cutar, duk kuwa da yadda cutar ta yaɗa ƙasashen duniya ba za mu bayyana hanyoyin da muka samu labarin ba, amma wannan ba gaskiya bane. Adadin waɗanda suka yaɗu dai ba zan iya faɗa muku ba, inji Abrams. Koriya ta Arewa ta rufe kan iyakokinta a ƙarshen watan Janairu, jim kaɗan bayan da coronavirus ta ɓullo a makwabciyarta ta China, amma gaba ɗayar fa iyakarta da China zai yi wuya tunda tattalin arzikin Koriya ta Arewa na dogara da cinikayya ta yau da kullum da China.
Kashin labaran duniya na farko kenan aka saurara. Hadiza za ta dawo da kashi na biyu. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda rahotonmu na farko ke cewa a yayin da adadin masu cutar COVID-19 ke ƙaruwa fiye da kima a jamhuriyar ta Nijar, hukumomin kasar sun fara daukar matakan karfafa hanyoyin sadarwa da nufin wayar da kan al'umma game da hanyoyin kare kai daga wannan annobar wanda tuni ta halaka mutane 5 a kasar. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulemi Mumini Barma, ya aika mana da karin bayani.
Lura da yadda wasu 'yan Niger ke ci gaba da bijirewa matakan dakile yaduwar cutar COVID-19, yayin da wasu ma ba su yarda da gaskancin wannan annoba ba, yasa gwamnatin kasar kafa wani kwamitin musamman mai kula da sha'anin sadarwa wanda kuma zai mai da hankali akan ayyukan fadakarwa, kamar yadda kakakin gwamnatin Niger minista Abdulrahman Zakariya ya shaidawa manema labarai.
Shi wannan aikin shi dan ya kwatanta ma mutane yaya ya kamata yanzu da wannan allobar ta shiga mai kamata ya kamata a yi wajen harakar tsafta, wajen harakar gamuwa da ake cuɗani da mutane, kuma me ya kamata halla a yi dan mutane su gane saboda me ake ɗaukan matakan. Kuma wannan komiti da aka yi shi zai aiki da fannoni da yawa na ƙasarmu. Akwai sarakai wanda suke faɗi a shi, akwai malamai masu waye ma mutane kai, akwai mata, akwai matasa, akwai artist, duka wanda ya san dai ya iya wani abu za mu kira shi ko kuwa kakan shi. Kuma abin ba ya tsaya ba fa a Yemen nan, ko mutan a nan Yemen yake, amma a jahohi ma akwai wanda suke aiki tare da shi.
Kwamitin ya yi amanar cewa kafafen yaɗa labarai musamman na ƙasa da ƙasa masu gabatar da shirye-shirye a harshen Hausa na da rawar takawa wajen canzawa jama'a tunani a dangane da wannan mummunar cuta da ta addabi duniya. Ɗan jarida bugo da ƙari magatakardar ministan watsa labarai Abdullahi Kulibali shi ne mataimakin shugaban wannan kwamiti.
Ko Amurka kuka ɗauka wanda ita ce namba one a duniya, suna ta kansa ma za a ce duk kudanda suka wajen miliyar 2,000,000,000, duk da wannan dai ana nan ana kokowa, kuma ana sa ran kaman abin zai kai hannun wajen wata biyu ana yaki da shi. To kina kamata nan a kasar mu jama'a ta kiyaye wannan galgadi da ake ma jama'a, kamata mutane su kula da hakanan kin, tunda abin ne in ba a yi hankali ba to zai banna sosai. Muna kiran al'umma ta kula da irin sako iri-iri da muke watsa ta huskar talabishin da rediyo da sauransu.
Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a sanarwar da ta bayar a yammacin jiya Laraba na cewa a wannan jiyan kawai an gano ƙarin wasu mutane 40 akan 34 ɗin da suka kamu da cutar coronavirus a Niger, abinda ke nufin kawo yanzu mutane 74 ne suka harbu a faɗin ƙasar, wato 2 a Maradi, sauran a nan birnin Yamai, kuma tuni 5 daga cikinsu suka rasu sakamakon wannan annoba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hadiza da ƙarashin labaran duniya.
Kasuwannin hannayen jarin Asia sun karkare a tsaka-tsaka a yau Alhamis a daidai sa'ad da masu saka jari suka tashi haikin domin tunkarar sabon adadin rashin aikin yi a ƙasar Amurka, wanda aka sa ran zai kasance mafi girma sakamakon annobar coronavirus. Hannayen jarin Nikkei a Japan ya fadi da kashi 1.3%, ya zuwa ƙarshen ranar kasuwar, yayin da ASX na Australia ya yi asarar kusan kashi 2%, lamarin da ya yi armashi a Seoul da Shanghai da kuma Hong Kong, inda aka samu riba a yau da kashi 2.3%. A nahiyar Turai kuma, hannayen jarin FTSE na Birtaniya da CAC 40 a Paris da kuma DAX na Jamus duk sun dan daga sama da sanyin safiyar bude kasuwar ta yau. Masu fashin baki na hasashen cewa za a samu adadin masu da'awar rashin aikin yi fiye da na makon da ya gabata, wanda ya nuna mutane miliyan 3,300 suna neman tallafin marasa aikin yi. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Pakistan ta jingine hukuncin kisa da aka yanke wani mutum da aka zarge shi da sace wakilin mujallar Wall Street Journal Daniel Pearl da kuma datsa kansa, inda ta maida hukuncin na shekara 7 a gidan yari bisa laifi na sace ɗan jaridan kaɗai kana ta wanke sauran mutane uku da aka zalge tare da shi. Ahmed Umar Said Sheikh, haifaffen kasar Birtaniya, ya yi zaman jiran zartar da hukuncin kisa a kansa na shekara 18 da suka gabata da aka yanke musu hukuncin. Sauran mutane uku kuwa, Fahad Nasim, Salman Sadiq da Sheikh Adil, suna zaman hukuncin daurin rai da rai. Masu gabatar da kara na da damar daukaka kara kan sabon hukunci a kotun koli. Lawyer da ke kare waɗanda ake tuhuma, wato Navid Ahmed, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba a tuhumi Sheikh da laifin kisan kai ba. Sa'ad aka kama shi a shekarar 2002 kafin bayyanar labarin kisan Pearl. An caje shi ne kadai da laifin sace Pearl da kuma mika shi ga wani mutum na daban. Ya ce an kara da cajin kisa ne lokacin da wani hoton bidiyo na datsa kan Pearl ya bayyana. Hajiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Rahotannin da ke fitowa daga Najeriya na cewar yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 174. Kana waɗanda suka rasu har yanzu na nan a biyu. Sai kuma waɗanda aka sallama daga asibiti su tara. Ga rahoton wakilinmu a Lagos Babangida Jibril.
Sabon alkalman da cibiyar da ke kula da hana bazuwar cutuka masu yaduwa ta fitar NCDC ya nuna cewa a karon farko jihar Akwa Ibom ta samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus guda 5 daga cikin sabbi 23 da aka samu. Inda jihar Lagos ke da sabbin masu dauke da wannan cuta guda 9, sai birnin tarayyar Najeriya Abuja ke da guda 7, sai Akwa Ibom ke da guda 5, yanda aka samu guda 1 a Kaduna da kuma Bauchi. Bisa la'akari da wannan sabon kididdigan da ya nuna cewa yanzu haka a Najeriya akwai masu dauke da wannan cuta 174, yanda kuma kawo yanzu cibiyar ta bayyana cewa tana neman wasu mutane kimanin 4,000 walau dai suna dauke da cutan ko kuma sun yi mu'amala da waɗanda suka dauke cuta, abinda kuma ke ci gaba da zama abin fargaba ga sauran 'yan Najeriya. A sanarwar da ya fitar babban darakta da kula da cibiyar hada bazuwar cututtuka masu yaduwa wa NCDC Dr. Chikwe Ehikwezu, ya ce yanzaka ana samun karuwan wayanda ake aunawa domin tantance su ko suna dauke da wannan cuta a duk rana daga 500 zuwa 1,000 zuwa mako mai zuwa, tare da fatan kaiwa zuwa 1,500 a nan gaba, lamarin da zai kara hanzarta gudanar da bincike da kuma auna 'yan Najeriya domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19. A wata sabuwa kuma yanzu haka kasar Amurka ta dauki wani dan kasanta da ya kamu da cutar coronavirus daga Najeriya zuwa kasar ta Amurka. Commissioner Lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi shine ya tabbatar da hakan a shafin sa na Twitter. Tunidi da ma gwamnatin Amurka tare da wasu kasashe na yammacin Turai suka fara kwashe yan kasan su dake Najeriya domin maida su kasashen su na asali sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus. Ne gwamnatin Najeriya ta dage takunkumin hana sauka da tashin jiragen sama ga kasashen na yammacin Turai da ke da aniyar kwashe 'yan kasashen su domin komawa da su kasashen su na asali. Yanzu haka dai kasar Amurka kamar sauran kasashen duniya tana ci gaba da fuskantar matsalar yaduwar wannan cuta ta coronavirus, inda rahotanni daga kasar Amurka ke nuna cewa akwai 'yan kasar fiye da 200,000 da suka kamu da cutar, inda kuma ake kyautata zaton mutane fiye da 5,000 suka rasa rayukansu. Babangida Jibril, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga wannan sakon.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari.
Ka tsaya kimani kafa 5 tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Sai a sake gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba wanda Aisha Tsila za ta gabatar.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shiri.
Sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
A cikin wannan shirin za mu tabo wani batu ne da ke dada samun karbuwa a fannin kimiyyar magunguna, wato amfani da itatuwa da tsirrai wajen sarrafa magunguna don magance cututtuka a cikin al'umma. A yau za ku ji yunkurin da ma'aikatan lafiya a tarayyar Najeriya ke yi na buɗe cibiyar bincike da sarrafa magunguna daga itatuwa da tsirrai don magance cututtuka. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta tattaro mana bayanai akan wannan batu, inda ta zanta da darakta mai kula da sashen magungunan gargajiya a ma'aikatar lafiya a Najeriya, Hajiya Zainab Sharif.
Hajiya Zainab Sharif ta ce ganin yadda magunguna da ake samu daga itatuwa da aka sani na gargajiya ke yin tasiri wajen magance cututtuka, yasa tun farko aka sanya shi a manhaja da ake koyarwa a wasu jami'o'in Najeriya.
Wannan bai kowa ya san cewa magani ya fara asali daga gida, shi yasa an aka ce ka bar gida gida ya barka. In ka ji an ce maganin gargajiya gado ne, abu ne namu. Sai na Bature ya zo, shi ne muke ce modern medicine. To asalin modern medicine din ma da muke ce na Bature, asalinsa na gargajiya ne, saboda bincike ya nuna cewa a cikin kashi 40 maganin zamani da muke cewa pharmaceutical drugs yanzu, asalinsu daga gargajiya ne. Kuma wanda suka bada ansa, wanda suka taimaka na gane waɗannan magunguna, asalinsu masu maganin gargajiya ne. So kaga cewa duk wanda ya ce ba zai ga amfanin maganin gargajiya ba, ina ji akwai matsala sosai. To yanzu lokaci ya zo, kuma ita WHO ta ce ita ta yadda akwai inda za a duba da taimakawa wanda ba shi da lafiya. Sun yadda da maganin zamani wanda zaka je asibiti likita ya baka, wannan ba wani matsala da wannan, kowa ya yadda zaka je asibiti ka ga likita, ba wanda zai ce maka me yasa ka je asibiti. Sai kuma na biyu ta yadda da asalin maganin gargajiya shine namu na gida. Kuma bincike ya nuna cewa a cikin kashi 100 kashi 80 yawancin su ne suke shan maganin gargajiya. To kaga 20 kenan suke shan maganin zamani ko pharmaceutical drugs. So ba za mu ce ba za mu ga amfanin maganin gargajiya ba. To na gaya muku WHO ya ce sun yadda da shi wannan na orthodox, kuma ya yadda da na maganin gargajiya. Sai kuma akwai abin da muke ce complementary alternative medicine. Ka ji daga sunan, in maganin gargajiyanka na asali ya koma wani ƙasa, kamar yanzu maganin gargajiyanmu na Najeriya, muka tafi za mu je Nijar mu ba da magani a nan, ya zama complementary and alternative. So kaga bangare uku nan WHO ta yadda ta ce duk wanda ya zo wannan bangaren yana da amfani. Shi yasa yanzu ka ga cewa ƙasashe da yawa su sun riga sun yi gaba. Mun san China, kowa ya sani sun sarrafa maganin gargajiya, su sun yi bincike, yanzu sun gaggane amfanin maganin gargajiya. Shi yasa za ka ga duk inda ka je za ka ga maganin gargajiya na Chinese. Haka ma Ayurveda da muke kira Ayurveda medicine, wanda shi ne asalin na India, su ma sun gyara nasu, sun sarrafa nasu, suna koyar da nasu. Kuma za ka ga ko'ina za ka je ka ga Ayurveda medicine. To amma bari mu zo Africa. Africa dai za ka ga waɗansu ƙasashen sun yi gaba, sun yi ƙoƙari. Za ka ga ƙasashe kamar South Africa su ma suna amfani da maganin gargajiyansu. In ma ba su sarrafa maganin ba, suna fitar da shi as abinda muke kira raw materials. So in fitar da shi raw materials, kamar su ɗauki sassaƙe, ko su ɗauki jijiya, ko su ɗauki reshen, ko su ɗauki ganyen, ko su ɗauki saiwar, za ka ga sun haɗa sun fitar da shi can waje inda aka gane amfaninsu, a sarrafa su, a sa shi a fakejin mai kyau ta inda za a kawo mana a ce mu saya. To amma asalin abin daga Afirka ne. To akwai ƙasashe da yawa da Afirka sun yi nisa. Barin da gida Najeriya, labari ya nuna cewa gwamnatin tarayya, ko mun dawo ce Federal Ministry of Health, ta fara intervening akan asalin maganin gargajiya a sabaka 96. Akwai ayyukan da aka yi, sai aka ce to wannan maganin gargajiya an asali an kai University of Ibadan, an ce ku fara bincike akan da itatuwa. To in ka duba tarihi, akwai lokacin da aka tura mutanenmu su je China su koyi asalin maganin gargajiyar China su zo. Abin da yake kawo matsala a maganin gargajiyar shi ne na daya, me ina cewa lack of political will. Gwamnati ba ta dauki abin da muhimmanci ba, ta ce bari mu ma mu dubi namu mu gyara namu. To alhamdulillah yanzu dai za mu ci an fara, sai dai kuma akwai dangosu da muna so dan ba lokaci. Yanzu ka je inda za ka ga ana zancen nano medicine suna hada maganin itace da metals kamar su gold, sai ka ga sun yi producing magani. Akwai gold da mata suke sawa magani ne. To kaga mu za mu ga cewa gold sa ne, akwai ai yadda ake deactivating din sa sai zamanto magani. Shi sa zaka ga waɗansu ko kuma a samu abin hannu, to yana reducing radiation da energy, so wannan dai magani ne.
Cikin Zainab ya tsaya ba ku tara a cikin wani shirin za ku ji yadda masu magungunan gargajiya suke kallon wannan cigaba da aka samu da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kafa wannan cibiya ta sarrafa magunguna daga itatuwa da tsirrai. To a halin yanzu a madadin Zainab ɗin da ta gudanar mana da wannan bincike da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana wannan shiri, ni ce Aisha Tusle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin suma amin ya Allah. Amin, amin suma amin ya Allah.
A gaida Aisha Tusle da shirin lafiya uwar jiki. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Thank you.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ahmadu Abacha Matina jihar Yobe, inda ya ce salamu alaikum murya Amurka. Hakika tallafin hatsi da gwamnatin Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta bayar da a rarrabawa mabukata a jihohin Lagos da Abuja da Ogun da ma wasu jihohi don rage wa jama'a masu karamin karfi radadin da suke ji game da dokar hana zirga-zirga da aka sanya musu don dakile yaduwar cutar coronavirus. Abin yabawa ne kuma yayi daidai. Da fatan wannan tallafi na hatsi zai kai ga mutanen da aka yi domin su. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta sanya ido sosai don ganin ba a karkatar da waɗannan tallafi na hatsi ba, saboda an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. Sakonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, inda ya ce hakika killace al'umma a gida tsawon sati biyu ba tare da wani tallafi ba da wasu gwamnoni ke yi abin takaici ne, ganin yadda mafi akasarinmu talakawa ne. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana mafita, amin summa amin. Sai sakon Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya, inda suka ce muna murna da tattaunawar da mataimakin shugaban Najeriya yayi da committee akan cutar coronavirus. Da fatan Allah ya sa tattaunawar ta zama salsalar gano bakin zaren shawo kan matsalar a Najeriya da sauran kasashen duniya, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Lawal, inda ya ce tabbas sallamar mutane biyar da gwamnatin jihar Lagos ta yi sakamakon warkewa da suka yi daga annobar cutar COVID-19. Hakan yayi daidai kuma wannan abun farin ciki ne ga mu 'yan Najeriya. Don haka fatanmu a nan shine Allah ya sa kafin nan da zuwan watan Ramadan wannan cuta ta zama tarihi a duniya, amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Zara Ufage kenan da sakonnin masu sauraro. Kafin mu karkare shirin, ga Hadiza ta dawo da labarai a takaice.
Yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka ya haura 5,000, magajin garin Los Angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi na biyu mafi girma a ƙasar da su riƙa sanya abin rufe fuska idan za su fita cikin jama'a. Magajin garin Eric Garcetti ya ce ba lallai sai mutane sun yi amfani da abin rufe fuska irin na likitoci da ake da ƙarancin shi ba, amma ya ce amfani da kyalle da rufe fuska zai taimaka wajen rage yaduwar cutar. Har yanzu jami'an kiwon lafiya na Amurka ba su ba da shawarar mutane su sanya abin rufe fuska ba. Garcetti ya kuma ce sanya abin rufe fuska ba yana nufin mutane su yi fita barkatai ba ne, ya kamata su zauna a gida sai dai in ya zama dole domin wasu muhimman ayyuka kamar sayan abinci. Fatar da kasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cik, yayin da annobar da ta addabi duniya ke daukar wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje. Soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga kasashen yammaci ya tilastawa kamfanoninsu da dama su ci gaba da kasancewa a rufe, sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci. Masu sharhi sun ce hakan na iya haifar da ci gaba da rufe masana'antu a nan gaba da kuma karancin aikin yi da zai kai kusan adadin waɗanda suka kammala karatun jami'a miliyan 9 da za su shiga fafatakar neman aiki a ƙasar China a wannan bazara.
Masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin namu a wannan lokaci. Sai zuwa can an jima mu sake dawowa da shirinmu na ƙarshe a wunin yau. A madadin duk waɗanda suka taimaka wa nasarar shirin, musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai, sai Julie Levis Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyanmu, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙarasa wuni lafiya. Ma'assalama.